Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 16 ga watan Nuwamban shekarar 2023. A cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa game da gargadi da hadakar kungiyoyin agaji na Red Cross suka yi cewa akwai bukatar daukar kwararren matakan kubutar da Najeriya daga fadawa bala'in yunwa. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman wanda Zainab Babaji ta shirya mana akan yawan ma'adanai da ake samu a jihar Nasarawa, abin da ya jawo hankalin masu zuba jari a jihar, wanda ya sa 'yan mazauna jihar kuma suke bukatar wato kamfanoni da suke zuba jari su taimaka ma ayyukan ci gaba a jihar. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulrahman Muhammad zai gabatar, to amma yanzu ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, kasar Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da su fice daga wasu garuruwa hudu da ke kudancin Gaza, lamarin da ke nuni da yunwar fadada yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila a baya suka shaidawa mutane cewa za su iya zama. Isra'ila ta watsa wasu takardun gargadi ta jirgin sama a cikin dare, tana fadawa farar hula cewa su bar garuruwan Bani Shuhaila da Kuza da Abasan da kuma Karara da ke gabashin iyakar Khan Yunis, babban birnin kudancin kasar. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da gudanar da sintiri a ciki da kewayen asibitin Shifa da ke Gaza, inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba suna farautar mayakan Hamas. Rundunar tsaron Isra'ila ta bayyana farmakin a matsayin wanda ya auna mayakan. Isra'ila ta ce Hamas ta yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar gudanar da wasu ayyuka, tana kuma amfani da marasa lafiya da ma'aikata a matsayin garkuwa, zargin da Hamas da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka musanta. A jiya Laraba, kotun kolin Birtaniya ta yanke hukunci kan cewa manufofin gwamnatin kasar na tura masu neman mafaka zuwa Rwanda don fara aikin neman mafakan ya sabawa doka. Wannan hukuncin wani babban koma bayan siyasa ne ga Prime Minister kasar Rishi Sunak, wanda ya dauki batun dakatar da jiragen ruwan bakin haure a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya sa gaba a lokacin da ya karɓi ragamar shugabanci a watan Oktoba da ya wuce. Birtaniya ta kulla yarjejeniyar shekara biyar ta dala miliyan 150 da Rwanda a watan Afrilun shekarar 2022 domin tura masu neman mafaka da ba a bayyana adadinsu ba da suka isa kasar ta teku a cikin kananan jiragen ruwa zuwa Kigali don fara neman takardunsu. Tuni dai gwamnatin kasar Rwanda ta gina cibiyoyi da matsugunan sauke bakin a babban birnin kasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru a Najeriya na fatan cewa yarjejeniyar da kasar ta cimma a makon da ya gabata da Saudiya za ta bunkasa haƙo mai a cikin gida da kuma taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin kasar. Wasu yarjejeniyoyi da aka cimma sun hada da alƙawarin jami'an Saudiya na gyara matatun mam Najeriya guda hudu waɗanda suka kwashe shekaru da yawa ba sa aiki, lamarin da ya tilastawa kasar ta biyu mafi sarrafa mai a Afirka shigo da dukan manta. Ga fassarar wannan rahoton na Timothy Obiye zo daga Abuja. Yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin hukumomin Najeriya da takwarorinsu na Saudiya an yi su ne a gefen taron kolin Saudiyar da kasashen Afirka na farko da aka yi a birnin Riyadh a makon jiya. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gana da yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman a zaman wani bangare na kokarin da gwamnatinsa ke yi na janyo masu zuba jari kasar a wani yunkuri kuma na farfado da tattalin arzikin Najeriya. Hukumomin Saudiya sun yi alƙawarin gyara matatan man Najeriya guda hudu da ke jihohin Rivers Delta da Kaduna babu ɗaya daga cikin waɗannan matatan da suka yi aiki tsawon shekaru lamarin da ya tilastawa ƙasar dogaro da shigo da man fetur daga ƙasashen waje duk da cewa tana haƙo gangar mai miliyan ɗaya a kowace rana. Faith Nwadishi, babbar daraktar cibiyar Transparency Advocacy da ke Abuja, ta yi maraba da wannan yarjejeniyar.
Considering the sources that Saudi Arabia has made of their refineries and the natural resources that they have.
Tace, idan aka yi la'akari da irin nasarorin da Saudiya ta samu ta fannin matatan mai da albarkatun ƙasa da ƙasar ke da su, abu ɗaya da yarjejeniyar za ta yi shine ta taimakawa Najeriya wajen cimma muradanta na sarrafa mai da taimakawa ƙasar wajen warware wasu matsaloli da ke tattare da batun tallafin mai da kuma rashin aikin matatan man ƙasar. Bayan da ya karɓi ragamar mulki a watan Mayu, shugaba Tinubu ya yi wasu sauye-sauye a fannin tattalin arziki da suka hada da soke shirin ba da tallafin man fetur da ake kashewa maƙudan kuɗaɗe a wani yunkuri na rage basussuka da janyo masu zuba jari ƙasar. Tun daga lokacin farashin man fetur ya yi tashin gauran zabo, lamarin da ya sa akwai buƙatar gaggawa ta samar da mai a cikin ƙasar. Nwadishi ta ce da farko akwai buƙatar gwamnati ta yi taka tsantsan ta kuma ba jama'a dama su yi nazari akan yarjejeniyar da Saudiya.
What are the terms? What are the terms? Would the government be willing to make this?
Ta ce shin menene sharaɗin yarjejeniyar? Gwamnati za ta yarda ta bayyana wa 'yan Najeriya sharaɗin ta yadda za mu iya duba ta sosai kuma mu yi nazarinta? Sannan kuma za mu dankawa Saudiya ragama kula da ayyukan matatunmu ne gaba ɗaya? Ko kuwa za su zo su ba mu taimako ta ɓangaren fasaha ne? A yanzu dai ba a san me sharaɗin suka ƙunsa ba. Jami'an Najeriya sun ce za su kammala bayanan sharaɗin yarjejeniyar da Saudiya nan da watanni shida masu zuwa. Mutane da yawa dai sun zuba ido su ga ko sharaɗin za su daɗaɗawa Najeriya ko a'a. Idan muka tsallaka ƙasar Ukraine, shugaba Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa duk wani rashin ci gaba a yakin da ƙasarsa ke yi da Rasha zai bankaɗo wani gagaruman abu. Ba za mu iya amincewa da wata matsala ba, abinda Zelensky ya shaidawa manema labarai na Afirka a Kiev kenan a jiya Laraba. Ya ƙara da cewa idan har muna so a kawo ƙarshen yakin, to dole ne mu dakatar da shi, mu kawo ƙarshensa cikin mutunci ta yadda duniya za ta san koma waye ya zo, ya yi mamaya, ya yi kisa alhaki kuma na kansa. A cewar shugaban na Ukraine, idan yakin ya zama abin da ya ki ci gaba ya ki ci baya, al'ummomin Ukraine da za su taso nan gaba za su yi gwagwarmaya sosai saboda Rasha za ta sake dawowa idan ba a yi maganinta ba. Kalaman Zelensky na zuwa ne makonni biyu bayan da General Valery Zelensky, babban kwamandan sojojin Ukraine, ya faɗa wa jaridar The Economist cewa yakin ya kai wani mataki na fasaha da ya sa komai ya tsaya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Toma dalla, kamar yadda muka alƙawarta muku a shirinmu na baya, za mu kawo muku ci gaban tattaunawa Malam Bello Abba ya Kasai, masani akan harkokin wato noma a Najeriya, da abokin aikinmu Haruna Shehu Marraban Jos da ke wato game da gargaɗi da haɗakar ƙungiyoyin agaji na Red Cross suka yi cewa akwai buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai don kubutar da Najeriya daga faɗawa cikin bala'in yunwa. To yanzu bari mu tashi daga wannan tambaya da Haruna ya yi wa aboki wato bakon namu.
To ganin cewa wannan matsala kamar yadda Kalisa fata matsala ce babba, kamar wani irin mataki ya kamata a ɗauka na rage muninta, na ganin cewa ba a samu matsalar karancin abinci ba a gaba.
To gaskiya wannan tambaya ce mai nauyi matuƙa, kuma duk wanda yake harkar noma a ilimce ya san wannan tambaya ce mai nauyi. Wannan ba tambaya ce ta gona ba ko ta ma'aikacin gona, wannan tambaya ce da ta shafi gwamnati da irin abubuwan da gwamnati su sa a gaba domin ta tabbatar da cewar in an samu irin wannan matsala, domin manomi ba zai iya kare ta a gonarsa ba, matsala ce da take shafa kowa da kowa. Saboda haka dole ne akwai zaman akwai wata hukuma da take hada maganin da za ta ba kowa ya sha ya warke. kyakkyawan misali shine kamar a samu abinan zuwan kwalara. Kaga ai ba kowa gidansa yake zuwa ya hada maganin shi ba da shi ba. Gwamnati ce da wanda abin ya shafa suke hado magani a bawa kowa ya sha ya samu sauki. To haka wannan ma take. So na farko dai shin tsarin gwamnatin Najeriya yayi daidai da tsarin da za a iya maganin karancin abinci idan irin wannan ta faru? Misali, akwai abubuwa da yawa da gwamnati take yi, kuma abubuwa da ba ta lura da su. Misali na farko, an aje isasshen abinci wanda za a bayar har zuwa wata damunar a cikin farashin da bai tada hankali ba. Idan wata damunar ta zo, an yi wa manomi tsarin da zai samu kuɗin da zai noma domin a wannan damunan ya rasa jarinsa. Manomi yana da 50,000 ko 70,000 ko 100,000 ya noma eka ɗaya ko eka biyu, an samu rashin ruwa ta mutu gabaki ɗaya. To me tsarin da ake yi ya samu kuɗin da zai sake noma baɗi? Tunda an san daman ana kiran subsistence farmers daman daga hannu zuwa baki ne suke zaune. Na biyu kenan. Na uku, wani tsari aka yi domin ya zamana ba wai shekarar irin wannan sai ta zo za a yi tsarin ba? Tsarin da aka yi wanda yake har abadan abidina, akwai wani shock absorber a ƙarƙashin mota wanda in ka shiga galan ba za ka yi tsalle ba. Barayin baka misali, idan manomi ya shiga cikin wannan hali bana, mu ɗauka ko wani tsari da ya fidda shi daga ciki zuwa baɗi, to baɗin ma haka zai shiga a fidda shi, baɗin ma wacan haka zai shiga a fidda shi. Babu wani tsari wanda zai tsaye da shi cewa ya tabbatar yana ji a ƙirjinsa cewa duk abin da ya samu shi yana da kyakkyawan kariya daga wani tsari da gwamnati ta yi. Ɗaya kenan. To kariyar nan yadda take zuwa a ƙasashe da yawa da muka yi karatu kuma muka je mu gani, takan zo ne a matsayin yadda ake ba da tallafi.
Malam Bello Abba ya kasai kenan, masanin harkar noma a Najeriya, a tattaunawarsa da Haruna Shehu mara Bajos. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. To ba da lada fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman.
Jihar Nasarawa da ke da lakabin gidan ma'adinai tana da albarkan ma'adinai ƙarƙashin ƙasa masu tarin yawa da suka hada da barite, wanda ake amfani da shi wajen haƙar albarkatun man fetur da marble da ake saidawa a fadin Najeriya. Jihar ta Nasarawa tana kuma da ma'adinan lead, zinc da lithium, ma'adini mafi daraja a fadin duniya wanda ake hada makamashi da shi. Sauran albarkatun kasar sun hada da gawayi, gishiri, zinare da sauransu. To sai dai bayanai na nuni da cewa kashi 70 na aikin ma'adinan da ake gudanarwa a jihar ana yin su ne da karfin cin tuwo sabanin yadda kasashen duniya da suka ci gaba ke yi. Kan haka ne gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce gwamnatinsa ta maida hankali wajen gyara tsarin ayyukan haƙar ma'adinai a jihar ta yadda za a samar wa al'umar jihar ayyukan yi.
Jihar Nasarawa an san ta da ma'adinai, amma ma'adinanmu tun da aka kafa wannan jiha ana zuwa ne a kwashi ma'adinan kawai a fita da su. Wayansu ma ba su da lasin za su shiga su yi masu satan yin aiki, ana kiran su illegal miners. Waɗansu kuma za su zo su yi ne legal miners ɗin ne su kwasa su fita da shi. Ba wani kamfani guda ɗaya da aka sa a jihar Nasarawa gaba ɗaya wanda zai shi ne zai rinka nika wannan ma'adinan saboda a ɗauki mutane aiki. To saboda haka tun zuwa na gwamna na fara magana da irin wa'annan kamfanoni, na fara kuma kokarin irin wa'annan kamfanoni su zo jihar Nasarawa. To Allah ya taimake mu, yanzu akwai guda uku. Na farko sun kusan ma kare kamfanin ma'adinan na ma'adinan da ake kira lithium. Shi lithium da shi ake electric battery da kike gani, battery din wayan telefon ne, battery din mota ne, battery din motoci ne wanda za su electric cars, duka da shi ake, saboda haka shi yana da tsada ne yanzu, kuma Allah ya sa mu muna da shi da yawan gaske a jihar Nasarawa. To shine kika da muka yi kokari muka zo da wannan kamfani. To yanzu wannan kamfani za su zo su kashe dala miliyan 250 su gina babban kamfani wanda za su rinka markaɗa a ton 10,018 a kowace rana a nan ƙasar a jihar Nasarawa, a local government na Nasarawa, kalmar hukumar Nasarawa. Haka yanzu akwai guda ɗaya wanda yake kalmar hukumar Uke, su ma sun riga sun fara gini sun kusan karewa. Akwai kuma guda ɗaya wanda yake cikin garin Nasarawa, wannan yana kusa da Udege ne, akwai wanda yake cikin garin Nasarawa, duka lithium ɗin suke yi. Bayan wannan a nan kalmar hukumar Awe akwai wanda suke yin zinc, su kuma suna yin net, su ma duka suna nan a nan. To su ma haka ban fara aiki da su. A kokari na shine mu ga wayannan kamfanonin sun dauki ma'aikata. Misali shi wanda muka je jiya zai dauki ma'aikata ne 2,500 wanda za su rinka aiki a cikin kamfanin, sannan wayanda za su rinka amfanin wannan kamfani mutane za su kai 10,500.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule. A ka'ida kafin kamfani ya fara aikin ma'adinai sai ya yi yarjejeniya da al'umar yankin kan ayyukan ci gaba da za a yi musu. Garkuwan yankin Udege da ke karamar hukumar Nasarawa a jihar ta Nasarawa a Tahiru Ahmad ya ce yankin da yake sarauta na daga cikin wuraren da ke dankare da ma'adinai, kuma kamfanoni da dama sun shigo suna gudanar da ayyukansu inda suke fita da miliyoyin kuɗi, amma har yanzu dai sun samu ci gaban mai haƙari jiya ne.
Ba ci gaba ko ɗaya. Yankin je primary school nasu wallahi sakin mana hawaye, sakin tosaya mana. In ka zaki duba ta bangaren ruwa zaki ci ina ruwan sha a wannan wurare? Babu. Wanda ya kamata ce yau hanyoyi ruwa komi kamfanoni na su provide ma mutane mu saboda irin tukiyan da ake samu. Yanzu misali guda biyu zan miki. Ki je Udege, cikin garin Udege inda Chief Donamu yake. Akwai kamfani China waje, kamfani namba ta yi ba ka kai shekara kusan goma sha ko ashirin a waje, amma ki je waje ki je ga wani cika ba su ka ba ma waje. Sai baya hanya man da aka yi mana daga Mararaba zuwa Odu. State government ne ta yi mana. Ba su mana hanya ba. Ba su mana makarantu ba. Ba ci gaba kamin a ƙasar mu.
Abin da zai bada mamaki shine ya kamata a ce kafin kamfanin nan ta shigo ta zauna ta yi yarjejeniya da musamman ku da kuke masarautu ko kuma shugabannin al'umma na yankin. Ba a zauna an yi wannan yarjejeniya sannan kuma a tabbatar da cewa su kamfanonin nan sun cika yarjejeniyan da suka yi ba?
Ba yi ba. Wayansu kudi ma ka gada an doki kudi mai yawa miliyan 700 za ka gada cewa an ba wai masu gona, amma a cikin miliyan 700 nan na tabbata miki masu gona da sun gule musu ko miliyan 22 ko wani abu kadan kadan shikenan. Sauran kudin tsakanin lawyoyi da agent na wayan mutane suna su ci wannan kudi.
Idan aka ci gaba da shawara game da yadda al'umma za su amfana da harkokin ma'adinai da ake yi musamman a jihar Nasarawa, me za ka ce?
Duk wani kamfani kamfanin da aka zo har mai girma gwamna ya dai zo ya kafa tubulin kamfani ta fara aiki a kasa Odige. Ya kira sarakuna waje na gargajiya, ya kira mai markaba su a jiri, sai ke kuma gwamna ka kafa komite, sai jeka community ku zo, China ku zo, wana zo me ya kula su a muku sa rubuta. Sai gwamna kuma ya karbi takardar sai ba China da kanshi ya tabbata kuma ya kafa komiti da kanshi da yaji ya gani wayannan alkawaran da ya manta lokoki daga Saudi an bi hakkin gwamnati ne ta sa ido ta gani abin da ya kamata ya manta kanshi wanda bai karatu ba bai waye ba bai san yanci shi ba aikin gwamnati ne ta kabe mishi yanci shi.
Basarake a yankin Odege kenan garkuwan Odege Attahiru Ahmad. Kamfanoni da dama ne gwamnatin tarayya ta basu lasisin gudanar da ayyukan ma'adinai a jihar ta Nasarawa. Kamar yadda shugaban hukumar kasuwanci da zuba jari a jihar Ibrahim Adamu Abdullahi ya mun bayani.
Akwai kamfanoni daban-daban da gwamnatin tarayya wato ita ce take da dama a cikin constitution na ba da license damar haka ma'adinai a jiha. A yanzu akwai licenses da aka bada kamar wanda ake ce mishi mining license, mining leases about 16 da kuma small scale mining lease 133.
Kamar na kananan masu haka ma'adinai guda nawa?
Guda 133. Sai kuma wanda ake ce ma quarry leases 38. Sai kuma shi exploration licenses wato 255.
Su wayannan kamfanoni sun kai guda nawa a ce gaba daya adadin lasisin da aka bayar na haƙan ma'adinai?
Wanda dai aka bada a ka'idance sun kai wajen sun fi 400, amma ba kowanne ne suka shiga suke amfani da shi wannan lasan da ake aka basu ba. So a takaice ainihin masu yin ainihin sarrafa ma'adinan ba mu san iyakacin lambarsu ba don ba mu muke bada wa ba, amma akwai da dama wanda suka bayyana kansu don suna son yi abin arziki kuma jiha ta ci arziki, gwamnatin kasa ma gaba ɗaya ta ci arziki.
Amma a zuwa yanzu wani amfani ne za a ce wannan jiha ta kuta Nasarawa ta samu a kan harkokin ma'adinai tunda na san dai ba yanzu ne aka fara ba?
Daidai mu ce ayyuka da ake bawa matasa da mutanen gari a inda ake samun ma'adanan akwai haraji da ya kamata su dinga bawa gwamnatin tarayya. Cikin harajin gwamnatin tarayya kuma za ta bawa mu jiha 13% derivative kamar yadda ake bada na mai. Amma da yawan su kamfanonin nan ba su biyan wannan haraji don saboda ba a processing ɗinsu, ba a sarrafa su a nan ƙasar. Da yawan su kawai hakawa suke sai su kai wani ƙasa don saboda a sarrafa. Shi yasa har yanzu ba a cimma burin da ake so.
Babbar matsala da ake samu a wuraren da ke da ma'adinai a Najeriya ita ce tsaro. Gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule yace sun ɗauki matakan samar da tsaro a sassa daban-daban na jihar. A wani matakai aka sa domin tabbatar da cewa an samu tsaro mai inganci a waɗannan wuraren?
Farkon zuwa na shekaru hudu da suka wuce sanda muka je muka yi magana da sojoji aka zo aka taimake mu shine aka kafa wani base na soja a wajen. Farkon abin da za a samu kafin a tabbatar an samu tsaro shine yanzu dai muna da shi a wannan waje, muna da su kuma da dan dama a nan jihar Nasarawa. Irin wayannan super cam na sojoji da na 'yan sanda. Shi yasa masu tsaron muke so har da 'yan ƙasa. Don haka muna da vigilante na musamman wanda ake ɗauka wanda ita wannan kamfani da take aiki za ta ɗauke su aiki. Kin ga su ma sun samu aiki, to kin ga za su kare wannan waje.
Masu sharhi na ci gaba da shawartar gwamnatin ƙasar kan ta mai da hankali kan haɓaka ɓangaren ma'adinai don rage dogaro da man fetur da ƙasar ke yi don samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan ƙasar da haɓaka tattalin arziki domin fitar da al'ummar kasar daga kangin fatara da matsin rayuwa da ya addabe su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulwahab Muhammad zai kawo muna shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai mai saurare barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin labaran wasanni da ke zuwa akwatin radiyoyin ku a daidai wannan lokaci wanda ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa. Rahotanni na nuni da cewa a ci gaba da fafata da ake don neman samun cancantar shiga gasar kwallon kafa na duniya a shirin kasashen nahiyar Afirka. A jiya Laraba kasashe takwas ne suka kece raini, kasar Rwanda da kasar Zimbabwe sun tashi can jaras, yayin da kasar Equatorial Guinea ta ci kasar Namibia ɗaya mai ban haushi. Fafatawa da aka yi tsakanin kasar Habasha da kasar Saliyo an buga duro ne, babu wanda ta sami nasarar jefa kwallo a ragar 'yar uwarta. Sai dai kuma wanda aka yi tsakanin kasar DR Congo da kasar Mauritania, an tashi DR Congo din ta sami nasara da ci biyu babu ko ɗaya. Wanda aka buga yau Alhamis tsakanin Najeriya da kasar Lesotho, an tashi daga wasan kunnen doki. Hatane daga kasar Trinidad da Tobago na bayanin cewar wata kotun kasar a ranar Litinin ta umarci tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallo na duniya FIFA Mr. Jack Warner da biya kuɗi dalar Amurka 222,000. Mr. Jack Warner, wanda tsohon mataimakin shugaban hukumar FIFA da aka dakatar da shi daga shiga harkar kwallon kafa har na tsawon rayuwa, kotun ta ba da umarnin musawona da wasu abokan harkarsa guda biyu da su biya wani mai harkar kasuwanci mai suna Krishna Lala da ya ba wa Jakwana bashin dalar Amurka $1,500,000 domin gina wata cibiyar kwarewa nasa mai suna Javaland Center of Excellence. Musa Jakwana ya karbi wannan kudade ne a shekarar 2018. Zai kuma biya bashin ne tare da kudin ruwa da ke haɗe da bashin. Club ɗin kwallon kafa ta Manchester City ta goge tarihin da club ɗin Manchester United ta kafa a fannin kuɗin shiga na Premier League. City ɗin ta bayyana kuɗaɗen shigar da ta samu daga shekarar 2022 zuwa 2023 da ya haura fam miliyan 700. Hakan na nuni da cewa Pep Guardiola da 'yan wasansa sun samar da kuɗaɗen shiga da kuma harkar kasuwanci wa club ɗin na fam miliyan 712. Da hakan ya goge fam miliyan 648 da club ɗin Manchester United ta yi kirarin samu. Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta gabatar da sunayen mata masu wasan kwallon kafa su guda 30 da aka zakulo su daga kasashe daban-daban na nahiyar Afirka domin karrama wanda za a zaɓa a matsayin gwana ta gwanaye a fagen muzaleda na nahiyar Afirka don samun kyautar kofin Ballon d'Or wanda za a gudanar a ranar 11 ga watan gobe a ƙasar Morocco. Mata 'yan Najeriya sun fi yawa a cikin waɗanda aka zaɓa don gabatar da sunayensu. A ciki akwai 'yar wasan gaba Asisat Oshola da Rashidat Ajibade, Uchena Kanu, Chiamaka Nnadozie, Osinachi Ohale, Tony Payne da Christy Uchebe. Abdulwahab Muhammad, wayar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Toba da la'agai da Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3:58. Yanzu ko ga Maryam da labarai a takaice.
To a takaice, a yau Alhamis kasar Isra'ila ta umarci Falasɗinawa su fice daga wasu garuruwa hudu da ke kudancin Gaza, lamarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila a baya suka shaidawa mutane cewa za su iya zama. Isra'ila ta watsa wasu takardun gargaɗi ta jirgin sama a cikin dare, tana faɗawa farar hula cewa su bar garuruwan Bani Shuhaila da Kuza da Abasan da kuma Karara da ke gabashin iyakar Khan Yunis, babban birnin kudancin ƙasar. Sojojin Isra'ila dai sun ci gaba da gudanar da sintiri a ciki da kewayen asibitin Shifa da ke Gaza, inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba suna farautar mayakan Hamas. A jiya Laraba, kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa manufofin gwamnatin kasar na tura masu neman mafaka zuwa Rwanda don fara aikin neman mafaka ya saba wa doka. Wannan hukuncin wani babban koma bayan siyasa ne ga Prime Minister Rishi Sunak, wanda ya dauki batun dakatar da jiragen ruwan bakin haure a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya sa gaba a lokacin da ya karɓi ragamar shugabanci a watan Oktoban bara. Birtaniya ta kulla yarjejeniyar shekaru biyar ta dala miliyan 150 da Rwanda a watan Afrilun 2022 domin tura masu neman mafaka da ba a bayyana adadinsu ba da suka isa kasar ta teku cikin kananan jiragen ruwa zuwa Kigali.
To ba san raro da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka mini muka gabatar da wannan shiri. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni da ba injiniyar mu ta wannan dare wato Kila Williams. Baba Yakuma Kiri ne daga nan birnin Washington nake muku fata alkhairi. Wassalamu.